أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب الأنام سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفوكو غوديا تقارى تبتا غالة سبحانه وتعالى وانديكي قدر كومي واندتكين قدر وسنين يبامو إيكون سادوا أديلي وانا اللوكتي دومنتي غبادا تقاتتن درسي a cikin wannan littafi mai albarka na Ihya'u Sunna wa Ikhmadul Bid'a littafin babban malami Sheikh Usman Ibn Fudi alayhi rahmatullah ba mu gushe ba dai darasi da ya gabata muna kalkashin babi wanda malam yayi mushi take da ma warada ani sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina min bulughihim ilghayati fi ittiba'i sunnati wa ijtinabil bid'a Malam yace wannan babi ne zai yi bayani akan abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su wajen kai gaya su a wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nisantar bid'a. Malam ya fara mana da abin da aka rawaito daga sahabbai, ya fara mana abin da aka rawaito daga tabi'ai, sai ya fara sannan kuma ya tike da abin da aka rawaito daga tabi'ut tabi'ina. Darasi na tara ha kenan muna wannan shine darasi na tara a cikin jerin wannan darussa masu albarka mun dakata da malam ya dauko bayani ko yawa na'am inda malam da yayi bayani akan qurunul mufaddala ya bayyana cewa qurunul mufaddala sun shiga gaban dukkan wasu wanda za su zo bayan su ma'ana wanda zai zo bayan qurunul mufaddala ba zai kai su ba sannan kuma ba zai samu fadalar da su suka samu ba sunan farko Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su da tsaida wannan addini da kuma hidima ga wannan addini da rubuta shi sannan kuma daga cikin sahabbai Allah ya arzuta su da ganin manzo Allah rayuwa tare da shi halarta sabka alqur'ani haka nan wanda suka biyo bayan su ma sun ga sahabbai wanda suka biyo bayan su ma sun ga wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da haka malai yake cewa su wa'innan qurunul mufaddala in koda mutun yazo da wata ka'ida ko kuma wata mas'ala wanda ta huta daga kan asalin shi asalin su ma'ana abu akan abin da suka gina ka'idodi na addini akan shi to mutun ana mayar mushi da wannan abun nashi ko da ijtihadi mutun zai to dole ne ijtihadin shi ya zama to daidai da yanda asalin su ya zartas ma'ana asalin su na ka'idodi na addini sai malam yake cewa bayan ya kai akan qurunul fadla yake cewa falamma amma dawli sabilihim tahirina lokacin da su wa'innan tabi'ut tabi'in kenan sune qauli na uku lokacin da suka shude suka bi hanyar su ta addini tahirina suna matsarki suna abin tsarkaka daga dukkan abin da zai gurbata musu imanin su ko abin da zai sabke su daga kan hanya ta addini malai yake cewa thumma ataman ba'dahum falam yajidu fi hadha ad-dini wazifatan yaqumu biha malai yake cewa sai wanda suka biyo bayan su suka zo kenan kaga karni kusan na hudu wanda suka biyo bayan su karni na su irin Imam Shafi'i da sauran sai suka zo bayan su wa'annan da suka zo falam yajidu fi hadha ad-dini wazifatan yaqumu biha basu samu ba wani aiki da za su yi a cikin wannan addini wanda za su yi wannan aiki wanda wa'incan suka bari su busi ba su zo su yi shi wa yahtassu biha wanda kuma aikin da za a keɓance su da shi a ce su ne suka zo da wannan abin malam yake cewa bal wajadal amra ala akmalil halat malam yace bari dai su da suka bi wanda suka zo bayan qurunul mufaddala sun samu wannan addini shine ai al'amari sun samu wannan al'amari na addini ala akmalil halat abusa cikal halin shi abusa cikal halayen shi ma'ana komai nashi ya cika qur'ani ya sabka ya yi da sabka hal ma an hada shi a waje guda daya hakanan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma an hada su a waje guda daya bal ma hal an samu littafai wanda aka fara dawwana akan abin da ya shahi ilimin muka sai malai yake cewa lam yabqa lahu illa an yahfaza minhu to shi wanda yazo ya qulul mufaddala babu wani abu da ya rage mishi sai dai kawai ya hardace daga cikin abin da suka dawwana shine illa an yahfaza minhu ma dawwanu sai dai su hardace daga cikin al'amari na addini ma dawwanuhu abin da su wa'annan malamai suka dawwana shine ilimin muka wastanbatuhu da kuma abin da suka fito da shi shine suka fito da shi na ka'idodi ko hukumce hukumce ko mas'aloli wastakhrajuhu hakanan da abin da suka fito da shi wa afadu suka fa'idantar da al'umma fakhtassa iqamata hadha ad-dini bil qurunil mufaddala malan yake cewa dan haka sai aka kebanci fakhtassa iqamata hadha ad-dini sai aka kebanci sai da wannan addini da al-qurunul mufaddala shine al-qurunul mazkurati fil hadisi a shine qarnin qarnonin da aka ambata a cikin hadisin manzo Allah khayrul qawli qarni thumma alladhi ko kuma a wata riwaya khayrun nas qarni da sauran riwayoyi to wa innan qarnonin guda uku duk da wata riwaya ta zo Imam Ibn Husayn yana cewa ban sani ba bayan da yace qarni uku yace na hudu ko bai ce na hudu ba to amma akan abin da kusan ijma'i ko a ce ya shahara wajen malumma shine qarnin wannan guda uku shi sa ake ce musu as-salasul qurunul mufaddala qarni guda uku wanda aka fifita su to malai yake cewa sai aka kebanci wayannan qarnunuka guda uku wanda aka ambace su a hadisi aka kebance su da fadla ta tsaye da wannan addini malai yace laisa illa ai ba wasun su ba mana su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan fadla in nan al-Sheikh Uthman kamar yana magana akan cewa wa'inda suka zo bayan qurunul mufaddala to babu wani abu da za su iya yi illa su bi abin da su malaman nan suka shinhuda suka rubuta suka karanta ba yana nihin cewa ba malamai wanda suka biyo bayan qurunul mufaddala ba su yi wani abu a cikin addini ba ko ba su aza wasu ka'idodi ba ko ba su aza ka'idodi na wasu ilimi ko ba su dora tubali ba na wasu ilimin muka a ba kake ni ba yana nihin dai kamar su ba su zo da wani sabon abu ba wanda zai huta daga asalin su wanda zai huta daga asalin Qur'ani ko asalin hadisi ko kuma ka'idun yasu wancan malamai suka rubuta suka dora wa illa an samu ilimin muka wanda ba a dawwana su ba ko kuma a ce ba a dawwana su ba a cikin littahi mustaqil shine a ce littahi me za a ce me zaman kanshi a ce kawai an rubuto akan fanni kaza to he da aka biyo sai da aka zo qarni kusan qarni na hudu to kaga su a can kamar ba a samu ta'asili na qawaid ba qawaidodi na ilimi ba a samu wannan ko kuma a ce mustalahat ayi cewa mustalahat na ilimi ko na wani fanni to ba a same su ba galibi sai da aka gangaro qarnunuka na baya amma kamar yanda malamai suke cewa zaka je ka samu qawaidodin kowane ilimi akwai su a wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina a wajen sahabbai akwai su amma ya zamanto kamar su salika ne kamar wata ɗabi'a sai dama sun san wannan abun dama sun san wannan abubuwan sun san cewa adi in ana magana akan hadisi ne magana mai rauni ba amsarta suna da wannan Qur'ani tuni ya azamus qaida ya lazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu to akan wannan shi sai za gani a hatta da tsakanin su suna so su tantance su tabbatar da cewa magana wannan gaske ce ko ba gaske ce to kaga akwai ka'idodi na ilimin hadisi a wajen su to amma musalahatu musalah ba same su sai daga baya hakan abin da ya shahi aiki abin da ya shahi ilimi na usul fiqh shi ma akwai musalahat a wajen su sun san wannan ka'idodin sun san cewa umarni umarni sun san cewa umarni yake cewa al'amru ko yadullu ala wajibi sun san cewa umarni ya nuna wajibi ne daga an ce ku wannan abun wajibi ne to shi yasa su daga wata aya ta musu magana ma kahin a bata lokaci tuni sun aikata wannan abun kuma sun san cewa hani yana nuna haramcin wannan abu daga an hani su zaka yi suna cewa mun hanu lokacin da aya ya saukar da giya ta sabka umar ibn al-khattab da ya karanto ko da aka karanta ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu haika cewa rijsun min amali shaytan sai Allah yake cewa fa hal rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun aw annahu yake cewa fa hal antum muntahun shin za ku hanu sai umar yake cewa intahaina ya rab mun hanu kaga har sun gane cewa wannan hanin an nuna musu wannan abun haramun to duka wannan kaidori zaka same su akwai su haka nan kaidori abun da ya shafi halkal halka kaidori na larabci duk wani ilimi akwai mi za a ce kamar tushen shi a wajen su to amma dora mushi kaidori da sa mushi suna aka wasu mustalahat to wannan shine sai da waɗanda suka zo ba su ma waɗanda suka zo ba su galibi sun samu ne daga cikin maganganun su an samu ne daga cikin maganganun su shi yasa za a zo kuma ayi bayani akan kenan shi a abin da malai yake nufi ba wai yana nufin cewa wanda suka zo baya ba su yi wani aiki ba a ba su zo da wani sabon abu ba hatta da ilimin da suka rubuta to sun rubuta shi ne akan ka'idodi na wanda suka gabace su amma hatta da a zamanin tabi'ai ko a ce ma tun zamanin sahabbai bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka fara samun fanni irin fanni na abin da ya shahi sira shine al-maghazi wa siyar aka daga wajen sahabbai ake rawaito shi sai Abdullahi ibn Abbas daga cikin da suka yi shahara a wajen wannan irin sai Abdullahi ibn Zubayr da sauransu suna zantar da mutane a lokacin da aka samu waɗanda ake komawa zuwa gare su dangance abin da ya shahi magazi ko siyar ko kuma ansab da sauransu aka samu irin ilimi na tafsir malamai suka yi rubuce-rubuce na abin da ya shahi tafsir Abdullahi ibn Abbas wanda suka biyo bayan su hatta da irin kaga Imam Ibn Jarir Tabari kaga malami ne na ƙarni na biyu kenan kaga kafin ma ƙarni na uku kuma aka samu wanda suka yi rubutu akan abin da ya shahi tafsiri haka nan hatta da shi kan shi hadisi ka bayan irin su Imam Zuhri duk da ana cewa su Imam Zuhri hada hadisin da suka yi hadawa ce irin ta umarni ko a ƙalƙashin daula amma akwai afrad akwai mutane ɗaya-ɗaya ku kafin su Imam Zuhri sun hada hadisan manzo Allah to bayan wannan ma an samu irin su Imam Sha'abi sun yi rubutu akan abin da ya shahi ilimin hadisi ya Imam Sha'abi yana da hadisu talaq hadisai da suke magana akan hukuncin sai ko kawai tara hadisai na saki ya tara su a cikin wani littafi guda daya irin su Ma'mar irin su Hushaym kafin ma a zo irin kan su al-Imam al-Bukhari da sauransu kenan kaga an samu irin wannan abubuwan to da haka shi yasa daga duk wanda zai zo bayan su to zai gina ne akan ka'idodin su yahudu wani istilahi ya dasa ma wannan fannin suna ko kuma wannan ka'idar suna malai yake cewa فلأجل ذلك كانوا خيرا ممن أتى بعدهم مالك تسبو ده هكا نسو القرون المفضلة سك زمنتو ما في على خير غوند سك زوباين سبو ده ونا على خير ده الله سبحانه وتعالى يكيب أن تيشو دشي نا تيدا ونا الديني مالك تسبو هكا ولا يحصل لمن يأتي بعد هذه القرون المشهود لهم بالخير خيرا إلا باتباع لمن شهد له صاحب الإسمة صلوات الله وسلامه عليه بالخير مالك تسبو دان هكا ولا يحصل لمن يأتي بعد هذه القرون ba zai samu wanda zai zo bayan wannan alƙarnonin guda uku malika cewa ba zai samu ba wani alkhairi ai wala yahsul bil khair ba zai samu wani alkhairi ba illa bittiba'i liman shahida lahu sahibul ismati sai yayi biyayya ga wanda ma'abucin isma ma'abucin kaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi shaida da alkhairi mana abinda malaka so ya ce maka so yake ce duk wanda yazo bayan qawlul mufaddala to ba zai samu alkhairin da yake so ya samu ba imma alkhairi ne tsaye da addini ko wani irin alkhairi ne to sai yayi biyayya ga sahabbai ga tabi'ai ga tabi'ut tabi'in ma'ana dole sai ya bi tafarkin su manzo Allah hadisi kamar inda maka ta hadisi ke to alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al mahdiyyin to kaga dole he ka bi tafarkin manzo Allah tafarkin sahabbai tafarkin kuma wanda suka biyo bayan sahabbai tafarkin kuma wanda suka biyo haka nan su ma dai bayan su kisa Imam Malik yana daga cikin ka'idar da ya kadaita da ita a wajen malamai shine abin da ya shahi al'amalu ahli al madina amalu ahli al madina shi a ganin Imam Malik a irin malaman da ya samu a Madina malamai jigajigai irin su Rabi'a da sauransu wanda su kansu ma marji'i ne a abin da ya shahi nusus na hadisi ko kuma wasu hukumce-hukumce to a yanda ya same su a Madina yana ganin cewa bai kamata ba a ce akwai wata sunna da za ta faku a wajensu da za ta faku a gare su ba tare da cewa manyan malamai ne kuma hafizai na hadisi to shi yasa ya riko da wannan ka'ida ta amalu ahli Madina tare da cewa kuma lalle duk da yawan su za a iya samun sunna za ta faku a gare su imma ya zama to wata inganta a wajen su ba ko kuma hadisin bai kawo musu ko saboda wasu wani abu na daban suke yin aiki da shi to amma kaga shi abin da ya kai shi kawai dai kwadai ya bi hanyar wa'inda suka gabace shi wannan malumin nashi da ya tashi ya gansu suna koyi suna bin sunnan manzo Allah to shi ma ya bi hanyar sai yana ganin cewa duk abin da ba su aikata shi ba to kawai in ma ya zama to bai inganta ba ko kuma baya daga cikin abin da ake bukata aikata shi to shine malamin ne yake cewa mutum ba zai wanda yazo bayan su ba zai sadu da wani alkhairi ba to sai ya bi hanyar su suwa ne sai ya ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul isma ya yi musu sheda da alkhairi yace khayrul qarni ko kuma khayrun nasi qarni yace musu suna da alkhairi malaika ta fa baqiya kullu man yati ba'dahu fi mizanihim wa min ba'di hasanatihim da haka kowa duk wanda zai zo bayan shi bayan su to ya tsaya kamar ya rage duk wanda zai zo bayan su yana cikin mizani yana cikin ma'aunin su gomin ba'adi hasanatan nan kuma yana daga shashan aikin kirkin su ma'ana duk wanda zai zo bayan sahabbai to yana cikin mizanin su aikin da zai yi ba zai fita daga cikin abin da me ake cewa mizani za a auna aikin shi da aikin sa gani aikin shi ya dace da aikin su ko kuma a ce a duk wanda zai zo bayan su duk wani aiki na alkhairi da zai yi to yana cikin mizani na lada na sahabbai sannan kuma yana daga shashan aikin kirkin saboda su ne suka zo suka assasa wannan abin kai ma haka zo ka bi kenan ana iya cewa intajin su ne daga cikin alkhairi ne da suka shibka shine har yanzu ya huto har yanzu ne har ake amfana da shi malik ta fa bana ma qalahu alaihi salatu wassalam da haka sai abinda manzo Allah ya fadi ya bayyana da yake fadi hadisin da muka karanta khairul quruni qarni manzo Allah yake cewa mafi alkhairin qarni ko qarnin nika shine qarni ya ko zamani na thumman ladina yalunhum sai wanda suka biyo bayan su thumman ladina yalunhum sai wanda suka biyo bayan su malam yake cewa fa idza taqarrara zalika idan hakan ya tabbata wa ulima kuma aka san hakan idan hakan ya tabbata kuma aka san hakan malam yake cewa fa kullu man ata ba'dahum yaqulu fi bid'atin duk wanda yazo bayan su yayi bayani akan wata bid'a innaha mustahsana yace wannan ai bid'a ce mai kyau summa yati ala zalika bi dalili sannan akan wannan magana da yazo da wani dalili wanda wannan dalilin kharijin an usulihim baya cikin asalin su baya cikin kaidodin su malaiki ta fa baz fa zalika magdudun alaihi ghayru maqbulun to wannan abun maida mushi ne ba abun amsa bane bal yahtaju an ya'rifa ahwalahum fil bid'i awwalan malaiki bar dai shi kanshi yana buƙatar ya san halin su game da bid'o'i da farko ma ya kamata ka san wani irin kallo suke ma bid'a shin suna ganin cewa akwai wata bid'a mai kyau ko mara kyau idan suna ganin cewa akwai bid'a mai kyau to wani irin hukunci suka bata ko wani irin misali suka bata yake cewa kaifa kanat mutun ya tsaya ya san yana buƙatar ya san halin su game da bid'a da farko ma da ce kaifa kanat yaya wannan bid'a ta kasance wa kaifa kanu yugha'una hadhal asla malai yace sannan kuma suƙin yaya suke kiyaye wannan asali shine na abin da ya shahi kawo wani abu a cikin addini waye tahaffazuna alai kuma ya suke kiyaye shi malaika ta fa min zalika ma jara bainahu ya daga cikin wannan abin da ya gudana a tsakanin su fi aslid dini cikin abin da ya shahi asalin addini wa umdatihi da kuma gimshikin addini ne ne sai yace wa huwal qur'anu shine qur'ani mai girma malaika ta fi kayfiyati jam'ihi wajen yaya za a hada alqur'ani وما قالوا بسبب ذلك مسك فدا game da haka wa ishfaqihim min al-akhdh fihi da kuma tsoron su da suke ji su je su riki wannan abun a cikin alqur'ani sannan kuma ma al-hajati da'iyati ila jami'i tare da cewa kuma akwai bukata wadda take sawa bukata wadda take kira zuwa a hada alqur'ani iz innahu laula jam'uhu la zahaba hadha al-malaika cewa dan kuwa shi alqur'ani ba dan hada shi da aka yi ba to da wannan addinin ya tafi to nan malaika yake cewa dole ne mutun ya kalli ya san halayen sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in game da bid'a sannan kuma ya san idan aka ce ma bid'a ko kuma yaya bid'a ta kasance a zamanin su menene suka fada game da bid'a yaya suke kiyaye wannan asali sai ka misali akan namuzaj na hada alqur'ani shine hada alqur'ani kamar yanda ya gudana a zamanin sahabbai ya lalata tabbata a gare su kamar yanda muka sani a hadisin zaid ko a cikin bukhari da yazo shi a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan hadisin da Umar dan Khattab shine Umar dan Khattab ya ba Abubakar shawara cewa ga yanda za a yi a hada alqur'ani a lokacin nan sayyidina Abubakar shi baya ganin haka din sai yake cewa yaya ne zan aikata abin da manzon Allah bai aikata shi sallallahu alaihi wasallama sai Umar yake ce mushi wallahi wannan hakan alkhairi ne yin hakan alkhairi ne Abubakar shi kuma yana ganin cewa to yaya ne manzon Allah sallama ya bar duniya bai hada alqur'ani ko ya bada umarnin a hada ba to kuma ni kuma zan zo aikata Umar kuma yana cewa alkhairi ne alkhairi ne Abubakar yake cewa Umar bai gushe ba yana imunu muraja akan wannan magana yana makonkoma mun wannan magana har sai da Allah subhanahu wataala ya bude kirjina akan kamar yanda ya bude kirjin Umar haka nan Abubakar shi ma yazo ya samu Zaid yace ma Zaid ibn Sabit yake cewa kai ne kake rubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama naga babu wani wanda ya kamata a dora ma wannan aikin sai kai zai yake cewa wallahi a lokacin nan da a ce su dora ni su ce mini kawai in je in dauko wani katan dutse in dauke shi daga waje in canza mushi waje to da hakan yayi zama mai sauki a kaina da a ce in zo in yi wannan aikin yake cewa to shi ma Zaid lokacin nan bai karba abin ba yake cewa shi ma har sai da Allah subhanahu wataala ya buɗa mushi kirjin shi ya fahimci cewa alkhairi ne kamar yanda ya buɗe kirjin Abubakar da Umar to haka ya gudana hada haka ya gudana a farko zamanin manzo zamanin afwan Abubakar zamanin Abubakar kaga anan suna ganin cewa manzo Allah bai aikata ba ya za a yi kuma aikata abin da manzo Allah bai aikata ba amma kuma akwai bukatar haka nan bukatar da take sawa shine tsoron ka a wayi gari babu Qur'ani tunda idan aka wayi gari babu makaranta alqur'ani ko ba a rubuta shi ba to an wayi gari Qur'anin babu shi tunda magaratun da ake da su a wancan lokacin idan suka kare shikenan Qur'ani ya kare ba a rubuce ke ba sannan kuma wani ma shi yana da takardu da rubuta Qur'ani a wayin sa suke amma ba a sani ba shi kadai ya sani to inda aka bar shi ya mutu wannan takardun sun tahi sun shikenan har abada ba za a same su ba to amma kuma wannan shi ma al'amari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya zarta saka in zai to mallan anan mahallin shahid kamar yana nuna yana ishara akan cewa wannan yana daga cikin bid'a hasana bid'a ce hasana ta ga cewa manzo Allah bai aikata ba amma kuma aka kalla abin sai a ga yana da kyau amma wanga mun yi bayani a darasi da ya gabata cewa wannan yana daga cikin abubuwan da suke ba sa daga cikin abubuwan da ake musu ake ba su kamar me ake cewa sunan bid'a a addinance bid'a a shari'a kamar yanda muka yi bayani akan abin da ya shahi a salatul tarawih da yi da kalkashin maganar kalkasa bid'a simala yake cewa fanzu ma'a jam'ihi wa dabdihi kaifa waqa'a al-ikhtilafu al-kathir fi at-ta'wili walau lam yakun dhalika la waqa'a al-ikhtilafu fi asli at-tilawati fa yakunu dhalika kufran walakin Allah sallam malik yake cewa kalla yaya ne tare da hada al-qur'ani da akai da kuma kiyaye shi dabdin shi shine a rubuta shi a dora mai ko diya ko a rubuta a dora mushi wasali yake cewa yaya ne kaga sabani mai yawa ya faru ya afku wayan tawili yake cewa walau lam yakun zalika to inda ba a samu hakan ba inda ba samu aka hada alqur'anin ba ko inda ba samu sabani wajen tawilin wannan ba to da kuma sabani ya afku cikin asalin tilawul qur'ani malai ce hakan kuma sai ya zamanto kafirci ne sai ya ce amma Allah subhanahu wataala ya kubutar da al'umma hakan bai faru ba nan mallan kamar yana cewa wajen hada alqur'ani tabbas musamman a zamanin Uthman ibn Affan da zai tabbata gare shi an samu dan sabani yana daga cikin ma abun da ya kawo a hada alqur'ani shine sabani da aka samu wajen bayan an kashe wanda ake cewa alqurra a yakin Yamama to kuma an samu dan niza tsakanin sahabbai a lokacin da wasu tabi'ai wajen fifikun qira'a tunda a lokacin nan qur'ani ya sabuka da kusan me yake cewa harufa guda bakwai kamar yanda hakan tun a zamanin manzo Allah haka hakan ya faru to a lokacin nan kuma an ƙara samun irin wannan sabanin wajen fifita abun da ya shahi qira'a ne ya cewa haka zan karanta ko haka karanta ko kaza dai daga cikin sahabbai shine Huzaifa ya Allah tabbata ga shi sai ya samu Usman yake ce masa adrika hazihi al-umma yake cewa ka riski wannan al'umma kafin ta yi sabani irin sabani na Yahudu da Nasara ma'ana sabanin da ba za a iya haduwa ba in aka yi wannan sabanin yake cewa Usman da ya ji wannan abin to sai umarni ya ce to yanzu a zo a hada alqur'ani hadawa kuma ta gaba ki daya shine a hada shi a mushaf guda daya tak shine a lokacin nan ya aika wannan mushaf da aka hada a zamanin Abubakar to an dan gaba shi akwai a wajen Hafsa wanda aka hada a zamanin Abubakar yana wajen Abubakar da yana khalifanci ya dawo wajen Umar daga bayan Umar ya dawo wajen Hafsa to a lokacin nan Usman ya aika aka amso wannan Qur'ani ne wajen Hafsa yazo ya samu wasu daga cikin sahabbai su Zaidu da sauransu guda uku daga cikin Quraishawa ɗaya daga cikin Al-Ansar yazo ya umarni a hada wannan Al-Qur'ani da yazo yake cewa Usman yake ce musu idan kun samu sabani wajen rubuta shi to ku rubuta shi akan lugha ta Quraishawa saboda akan ya Qur'ani da lugha su ce ya sabka to a kamar maganar da mallam yake akan sabanin da sahabbai suka samu wajen ta'awili ko tabbatar da wata riwaya ko tabbatar da wata huska a lokacin nan dan samu sabani to amma Allah subhanahu wataala ya sa sabani ne wanda kuma ya huce to shine malaka cewa to inda a ce wannan sabanin ya samu ne a asalin tilawa ma'ana da a ce sahabbai sun yi sabani wajen nassin Qur'ani ba wai inkarin tilawa suka yi ba wai inkarin me yake cewa ba riwayatin suka yi ba sai inkarin nassin ma su ce a'a wannan ma bai tabbata ba wannan nassin bai tabbata ba a samu kore wasu ma su zo su kore ayar ko su kore nassin to wannan zai kai mutun zuwa ga inkari ga wata aya daga cikin ayoyin Qur'ani to shi kuma aya daga cikin ayoyin Qur'ani zai iya kai mutun zuwa ga kafirci to shine mallam abin da yake to amma dai hakan bai afku ba hakan bai afku ba hatta da aka zo wajen yi musu shakal wanda ana cewa zamanin Ali ibn Abi Talib wajen yi musu shakal hatta da a lokacin wannan an dan samu me ake cewa dai kai kawo wajen wannan inshi wasu suna ganin cewa to in aka zo tunda lokacin su aka rubuta shi ba wai aya kawai an yi shi ne a rubuta huruful majr to wajen aka zo wajen yi mushi aya aka zo wajen me ake cewa ya za a rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya za a rubuta a lokacin nan wasu suke ganin cewa a za a rubuta ta ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 kaga idan me yake cewa harfa ne aka kawo kawai harfa na ba gairu mu'jama wanda musu da aya to zai kowace huska zai iya dauka zai dau huska ta huku zai iya huska ta biyu zai dau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan zai dau ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 wannan ainun me yake cewa hamza mai wasali kasa za a iya maida ta fataha yakin wannan za a iya maida ta ta'un wannan ba nunun ta na za a iya maida ta ba'un sannan ya'un din wannan za ta iya koma me ake ce mata ba nunun ta karshe nasta'i za ta iya koma ba da kuma wannan to kaga ko ta huska zai iya dauka to amma kuma me abin da mutane suka hardace ya suka hardace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kaga wannan sabanin ba zai tasiri ba to da kare abin da mallam yake nuna akan cewa sabanin nan ba asalin tilawa bane yahu sabani ne kawai akan tawili akan wujuhul qira'at to kuma shi kuma sabani ne hallo wanda ya huce da wannan hada Qur'ani saboda hada Qur'ani na zamanin Usman shine duk ya me ake cewa ya kashe duk wani sabani da za a samu sai tunda sahabbai a lokacin nan sun tsaye da ka tabbatar an hada shi a waje daya hatta da wata sura da ba a samu ba karshen suratul tauba ne ina ji ko ɗaya daga cikin sahabbai aka samu a wajen shi Abu Huzaima aka je aka samu kusan shi kadai yake da ita to a lokacin nan aka zo aka halhada aka yi kusan nuska shidda wannan nuska shidda duka aka aika ta buga ne aka kai Makka aka kai Sham aka kai Ina ne aka kai Ina ne kowanne suna da nuska wanda suke karantawa to wannan ko Musa bin Usmani dukkan ruwayoyi a cikin shi suke kowace huska an tabbatar da ita duk da zaka ji ana shubuha musamman ɗan Shi'a suna cewa akwai riwaya Abdullah dan Mas'ud ba aiki da ita ba yana da wato su kuma yana daga cikin ruwayoyi shawaz dan hatta da hadisan da aka rawaito akwai wannan akan su مالك جاء واذا علمت هذا كله فعليك باتباع الكتاب وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما malaka cewa idan ka san hakan dukan shi ka san mene ka san cewa duk abin da mutun zai yi to dole ne ya zamanto yayi muwafaqa ya dace wa abin da sahabbai suke kai da tabi'a da tabi'a malaka ce idan ka san hakan ka san cewa sannan kuma su wa'annan qarnin guda uku su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bance su da wannan fadila ta tsaye da addini to ka san cewa ya zama wajibi fa alayka shine na lazimta maka ya zama wajibi mutun ya bi littafin Allah wa sunnatu rasulillahi sannan kuma bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa bima kana alaihi sahabati da kuma akan abun da sahabbai suke kai wattabi'una da tabi'ai wa tabi'ut tabi'ina da kuma wanda suka biyo bayan tabi'ai min ahwalihim sinniya daga cikin halayen su na ruku da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa siyarihim almahmuda da kuma tarihin su shine hanyar su abun yabo إذ هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة مالك تدنك وسوسوني وندما نزال لا يأمس شهد تهني فضلا يتسنى دو تفضلا وندو ننسب شهد فما عملوا به عملناه أبن دسك يأيكي لشي وما يأيكي لشي مالك وما تركوه تركناه أبن دسك برشي كما زام برشي مالك فيجب على كل من أراد man a gada suluka tariqin najati an yabhasa an siyarihim wa awali malaka cewa dan haka ya zama wajibi ga duk wani wanda yake bincike yake neman yake duk wanda yake afwan wa kullu man a gada suluka yake cewa ya zama wajibi akan duk wanda yake nihin ya shiga hanyar tsira to ya zama wajibi an yabhasa an siyarihim yayi bincike yaje ya karanta tarihin sahabbai da hanyar su wa ahwalihim da kuma halukan su wa yanzu rafi aqwalihim wa a'malihim sannan kuma yayi duba game da maganganun su abinda aka roto daga yesu wa af'alihim da kuma a'malihim afwan da kuma ayyukan su wa yaj'alu zalika nasba 'alayhi yasa wannan maganar a gaban idan shi ma'ana ya ringa halautu to koyo shi zai yi wani aiki ya leka ya gani cewa wannan abin ya dace da abinda magabata suke kai shine sahabbai da tabi'a da wanda suke bi bayan su ko kodi ya saba musu wannan abin sun yi ruku da shi ko bai ruku da shi wannan abin ya inganta ko bai inganta ba malaka ce sannan kuma wa ya'khudha nafsuhu bil jidd fil amali sannan kuma ya kiran shi ta hanyar kokari cikin aikin da zai yi bima kanu alaihi akan na aikin da zai yi na akan abin da suke kan shi su sahabbai wa yu'ridu amma yahduthu ba'dahum sannan kuma ya bijirce ma abinda aka kago bayan su wala ya tafitu ilayhi kai ya wiwa ya ma ya kallu wannan abinda aka kago bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wa yaqulu idza ra'a shay'an malaka cewa sannan kuma idan ya ga wani abu ya fada bimma uhudis daga cikin abinda aka kago idan ya ga wani abu daga cikin abinda aka kago wa yaqulu sai ya ringa cewa law kana khayran ma sabaquna ilayhi ay la sabaquna afu law kana khayran la sabaquna ilayhi sai mutum ya ce to wannan ai inda alkhairi ne to da sun gaye mu zuwa yin shi da sun gaye mu aikata wannan abun wannan kuma yana daga cikin abin da aka rawaito daga cikin daga wajen magabata Imam Malik ya zamanto yana cewa malam yakunu dinu yawma idin fala yakunu malam yakunu dinu ko yauma idin ba yake cewa abin da bai zama addini a wancan lokacin ba to ayo ba zai zama addini fala yakunu yawma dina malam yakunu dinu yawma idin fala yakunu yawma dina abin da bai zama addini a wancan lokacin ba to ba zai zama addini a yau ba ma'ana inda a ce addini ya tauta tun a wancan lokacin za a shar'anta shi za a aikata shi to ayo kuma babu wahayi wa zai zo ya ce wannan kaza addini ne shi kuma ba a cewa kaza addini sai ta hanyar wahayi manzo Allah ne kadai yake da idan manzo Allah bai ne aje alika qur'ani qur'ani yayi magana qur'ani babu aje alika sahabba aje alika hadisi hadisi ba su yi magana ba aje alika ka'idodin da malamai suka binciko su a cikin qur'ani da hadisi aga ya dace da kan da wannan magana da aka yi to da haka malaka yake cewa inda abun addini ne inda a ce in mutum ya ga wani abu daga cikin abun da kago ce ya ce wannan abun a inda alkhairi ne da suka gaye mu shi yasa daga cikin magana hallu afun da aka rubuto daga magabata suke cewa a babu wannan al'ummal harshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abun da farkonta ya gyaru ma'ana menene abun da farkonta ya gyaru shine bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ma karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba dole sai da bin hanyar sunnan manzo Allah ba hanyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaka ta faman salaka sabilahum wanda ya bi hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wasala ila ma wasalu zai kai inda suka kai mana zai sadu zuwa inda suka kai haqqan haka a gaskiya zai kai inda suka kai a gaskiya amma wa man adala anhu duk wanda ya kaukace ma wannan hanya qila lahu suhqan za a ce mishi ibaya wannan kuma haka za a hadi kamar yanda muka kawanta a cikin al-aqida shine game da tafkin manzo Allah wanda suka zo wanda busibi manzo Allah ba wanda suka canza wanda suka bar a koyi na manzo Allah suka kan wannan wato idan sun zo za a ce musu a suhqan kuyi baya ba za ku sha ba wannan ruwa malam yake cewa wa qala al-fakihani al-imam tajuddin al-fakihani yake cewa inna fi hadha kalaman baligan kafiyan liman nawwara Allahu basiratahu malaka cewa kaga a cikin wannan ma'ana akwai zance kuma mai balaga zance mai ma'ana zancen kuma da ya isa wani dukkan Allah su duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka mishi basirar shi to wannan maganar ya ishe shi wa lafzuhu kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka mishi lafazin shi malaka yake cewa qad alimna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam malaka cewa mun san cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yamut illa ba'da tamhidid din wa bayani manzon Allah bai bar duniya ba sai bayan da ya shunhuda wannan addinin kuma yayi bayani akan wannan addini mana sai bayan da ya hore wannan addini ya tabbata sannan kuma yayi bayani akan duk wani abu da yake da alaka da addini malaka cewa wa ta'sisi qawaidi sai da manzon Allah kuma ya asasa qaidulin wannan addinin wa alkanihi da kuma rukunnan wannan addini wa idahi ma yuhtaju ilayhi min al-ahkam al-khamsati da kuma bayyana shine da bayyana dukkan abin da ake buƙatuwa gare shi ne daga hukumce shine al-ahkamul khamsa al-ahkamut takhlifiyya al-khamsa kenan duk sai da ake bayani akan halak haram makruhi mandubi mustahabi duk manzo Allah sai da yayi bayani akan wannan summa ahala ala kitabillahi ta'ala sai kuma aka yi ahala ko sai manzo Allah sanama yayi ihala yayi ihala zuwa ga littahin shi zuwa littahin Allah subhanahu wata'ala kenan a cikin hadisi Abdullah dan Mas'ud duk da akwai magana akan shi wanda manzo Allah yake cewa in kun samu kun nemi wani abu to ku je ga alqur'ani idan muku samu alqur'ani ba ku leka hadisi idan muku wannan ba to kadan yi kokari ma'ana kai wani ijtihadi to hadisi akwai magana akan shi yake cewa sai manzo Allah yayi ishara shine yayi ihala shine yayi nuni zuwa ga alqur'ani sannan kuma zuwa ga sunnar shi sallallahu alaihi wasallam thumma ala sunnati ashabihi sannan kuma yayi ishara zuwa ga sunnar wanda suka biyo shine sahabban shi zalla tabbata a gare su haka yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina malaka ta wa kullu ma kana fi kitabillahi wa sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aw alaihi amila ashabuhu radiyallahu anhum ajma'in wattabi'in lahum bi ihsani ila yawmiddin fa huwa dinullahi alladhi yudanu bihi malaka cewa dukkan abin da yake cikin littafin Allah ko kuma ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da sahabbai suka yi aiki akan shi idan Allah tabbata gare su da tabi'ai wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ga sakamako malaka cewa wannan abin addini ne fa huwa dinullahi alladhi dana bi wannan addinin Allah ne wanda ake addini da shi malaka duk abin da ga sahabbai sun aikata duk abin da yake cikin qur'ani addini ne abin da yake cikin sunna addini ne abin da sahabbai suka aikata wannan shi ma addini ne malaka cewa wa ma khalafahu fa huwa bid'ah duk abin da ya saba ma wannan abin to sunan shi bid'a wa dalalatu sannan kuma sunan shi bata malaka ce maududatu ala sahibi ga maqbula sannan kuma abin maidawa ne ga ma'abocinta ba za a mushi wannan abun da yayi ba malaka cewa iz laukanu fi zalika khayrun laukanu fi zalika khayrun lanabbahna alayhi sallallahu alaihi wasallama malaka cewa dan kuwa inda a ce a cikin hakan akwai alkhairi to da manzo Allah ya faɗa ka yayi bayani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani alkhairi wanda sai da yin al'umma shi akan shi babu wani sharri sai da ya tsawata ga al'umma shi game da wannan sharri to da haka babu wani abu da zai zo shi sabo wanda zai wuce daga cikin asali Allah yake faɗi al-yawma akmaltu lakum dinakum kisa Imam Malik yace kamar yadda muka faɗi wannan maganar cewa duk wanda yake riya cewa duk wanda yayi wata bid'a yake ganin cewa bid'a ce mai kyau to ya riya cewa manzo Allah ya boye manzanci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi Qur'ani ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Kenan kaga bayan wannan aya babu wani wahayi, wahayi ya ƙare. In kana neman wahayi ka je karanta Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malaka cewa id kana harisan kull al-hirs, saboda manzon Allah ya zamanto yana kwadai dukkan kwadai ala nusuhil ummati, akan ya ima al-umma nasiha, ma'ana ya dora su akan hanya ta kwarai. Malaka cewa wa iradatil khairi laha, sannan kuma manzon Allah yana da kwadai kwarai da gaske wajen yana nihin alkhairi ga wannan al'umma. Fa jazahullahu afdala ma jaza nabiyyina an ummatihi, Allah subhanahu wa ta'ala afdala ma jaza nabiyyin an ummatihi. Malaka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afdala ma jaza nabiyyin, mafificin abinda Allah ya saka wa ma wani annabi game da al'umma shi. وجعلنا من امته المتبعين لسنته, ما لايتي sannan kuma Allah ya sanya mu daga cikin al'ummashi masu bin sunnar sa. Malaka cewa alka'ilina fi zumurati, wanda zasu zamanto daga cikin jama'ar sa ranar tashi alkiyama, bi fadlihi da fadlan shi, wa minnatihi da kuma baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Malaka intaha, wannan magana ta malam al-fakiha ne ta qari, wa huwa hasanun jayyidun, sannan malaka yace wannan abu ne ko mai kyau. وفيه كفاية لكل متني, sannan kuma dukkan wani mai neman shirye to wannan magana kare ta ishe shi, wannan magana idan ya dauka to ta ishe shi, za ta amfanar da shi. Wannan magana ta shi wannan malamin al-fakihani, kamar yanda magani yayi magana akan abun da ya shahi cewa abun da sahabbai suka aikata addini ne, abun da yake cikin Qur'ani addini, abun da yake cikin sunna. To amma kan mutun yayi tsammanin cewa kamar yanda suka fahimta kan cewa wai sahabbai suna da wata sunna ta su ta daban, saboda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, manzo Allah ya ce sunna ta kuma sunnar sahabbai. Sahabbai ba wata sunna gare su wanda ta huta daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a su suna da hanya dai, suna da shirye nasu da suka dora al'umma su akai wajen fahimtar Qur'ani ko fahimtar hadisi, akan haka suka rayu, akan haka kuma suka bar duniya. To wannan shine ake magana, ba wai wata hanya gare su ko wata sunna su ma suka zo suka sunnanta suka hadisan su suka, kamar yanda manzo Allah shi ma yake da hadisai. Kenan wannan abin da yake magana, shi yasa zaka ji malamin suna cewa abin da manzo Allah yake, sannan kuma sahabbai suke, kaga abin da sahabbai suke shine abin da manzo Allah yake. Sahabbai bu sabab da ka abu manzo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bal ma su suna yaƙar duk wani abu da zai zama mutu ya sa wa abin da manzo Allah yake, kuma abu ne bako. Haka za gani ana rawtowa daga wajen Abdullahi dan Abbas, wani lokaci yake ce ma Bashir al-Adawi ya zamanto ya zo kusa da Abdullahi dan Abbas, yake yawan karanta faɗin manzo Allah, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas ko kallon shi bai ba, sai Bashir yake ce mishi yaya ne ina ce maka manzon Allah ya ce ko kallo na baka ma kula da ni ba. Sai Abdullahi dan Abbas yake cewa mu da idan muka ji mutun yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa sai mu gaugawa mu juyo inda yake, idanun mu ta kalle shi, zukatan mu ta bada hankali gare shi, mu ko sannan ko mu kakkata kunne mu saurari abin da yake cewa. Sai yake cewa amma lokacin da mutane suka hau tudu, shine falamma rakiban nasa as-sa'aba waz-zalul, lokacin da suka hau tudu da gangare shine suka hau raqumi wanda yake da wahala hawa, kamar yanda malami ya ce mana as-sa'ab shine raqumin da ya zamanto yake da wahala hawa, ko a ce wanda bai kai hawa ba aka hau shi, da kuma raqumin da ya kai hawa shi kuma ba a hore shi wajen wannan. To lokacin da mutane suka hau tudu da gangare, sai zamanto ba ma amsan magana a wajen kowa, sai abin da muka sani. Da haka ka kon dubu kana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, indai magana ka bata ganta ba za mu kalle ka ba. To kaga haka sahabbai suke, kenan su suna da me ake cewa kai gaya wajen nisanta da duk abin da ya sawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenan wannan shine a wannan bayani da malami, insha Allah kuma nan zamu dakata abin da muka yi daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Wannan muka kusa Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.